A wani rahoto da ya wallafa, asusun bada lamuni na duniya IMF ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawuyacin hali. IMF ya ce karancin kudin shiga a hannun mutane, rashin tabbas game da kayan masarufi da kuma talauci suna daga cikin abin da ya ta'azzara tsadar rayuwa a kasar. Don haka ya kamata hukumomi su mayar da hankali wajen samar da hanyoyin da za su tallafa domin bunkasar tattalin arziki. Rahoton ya ce janye tallafin man fetur, faduwar darajar naira da kuma kuma bai a fannin noma sun taimaka wajen tsadar rayuwa a kasar. Asusun bada lamunin ya kara da cewa karancin biyan haraji na daga cikin abin da ke kawo tsaiko wajen aiwatar da ayyuka domin ci gaban al'umma. IMF ya ce Najeriya na fuskantar karancin tallafin kudin shiga daga kasashen ƙetare, fama da kalubalen cikin gida da kuma tsadar rayuwa sakamakon tashin farashin kayayyaki da ya shafi duniya. Kazalika IMF ya ce duk da haka yanzu Najeriya na da kudaden da za ta iya fara biyan bashi da take binta. Koyaya mawuyacin tattalin arzikin da Najeriya ke ciki kamar yadda IMF ya bayyana ke shafar 'yan kasar.
Sunana Usman Isa. Wannan tsadar rayuwa da tsaron kare mu sai sai mu ce Allah ya kawo sauki, Allah ya kawo gyara, amma wallahi ana cikin mawuyacin hali. Domin da abin da muke sayan mu sa in masara mu can birnin Kebbi 300 yau naira 1000. Dawacin gwamnatin ta wuce ana ta kukan cewa bata iya ba, muna fatan wannan in ta wannan ta zo za mu samu canji mai alkhairi. Abin sai ƙara hauraye.
Nana Abdullahi Sani, ba a taba tunanin yau an waye gari abubuwa an rasa yanda wannan al'amari yake gudana. Domin komai ya zama abin da ya zama, duk abin da ka saya yau naira mukaddara ka sai abin yau 500, in ka koma ka sai 15, nawa nake sai shinkafa nan bata huce 1300, amma an waye gari da hannu na je na sai shinkafa 3500, ni sheda ne ba ƙarya ba.
A hirarsa da muryan Amurka, Yusha'u Aliyu masani kuma mai sharhi kan lamuran da suka shafi tattalin arziki ya ce rahoton IMF ba abin mamaki bane.
Wannan hukuma ta lamuni ta duniya ta dade tana bin diddigin tattalin arzikin duniya a ciki har da Najeriya, kuma ba abin mamaki bane idan ta ayyana mawuyacin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki saboda dalilai da dama. Na farko, yawan bashin da ke kan kasan. Na biyu kuma rashin zaman lafiyan da ke cikin tattalin arzikin kasan, wanda ya hada da yaƙe-yaƙe na Boko Haram da hare-haren 'yan ta'adda da sauransu.
Waɗannan matakai ne kamata ita kanta bankin lamuni ta duniya za ta ɗauka ta yadda za ta shawo kan halin mawuyacin halin da ake ciki a ƙasar.
Dole ne wannan hukuma ta duba basussukan da ke kan Najeriya, ta kuma duba yanda aka karɓo waɗannan kuɗaɗe da kuma yin amfanin da aka yi ma tattalin arzikin da aka yi da su, da kuma irin gudunmuwan da waɗannan kuɗi suka bayar ko kuma ba su bada ba. Saboda ta haka ne kawai ita wannan hukuma za ta iya taimaka ma Najeriya, saboda Najeriya tana cikin mambobi da suke aiki ka'in da na'in da wannan hukuma, wanda kuma take karɓan kuɗaɗe masu girma domin gina tattalin arzikinta, wanda kuma hakan bai samu ba.
Yanzu dai hankulan 'yan ƙasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya domin ganin matakan da za ta fito da su domin ceto su game da halin tsadar rayuwa. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.